أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shi gaba da tafsirin Al-Qur'ani mai girma a wannan rana ta 9 ga watan Ramadan, hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, yau shekara 1434, lissafin Nasara, yau 18 ga watan 7, shekara ta 2013. Idan ba ku manta ba, muna cikin suratul Naml. Akwai wani dan uwa da ya rubuto tambaya, yake cewa malam, naji an yi program da kai a gidan radio inda kai bayani akan ba a sake mace idan tana da ciki. Yace to ni na sake ta tana da ciki, yaya za a yi? Zan iya dawowa da ita kenan ko kaka za a yi? To watakila baka fahimci bayanin da nayi sosai ba. Ba cewa ne ba a sake mace in tana da ciki ba. Malamai sun kasa saki zuwa kashi uku. Akwai sakin sunna, akwai saki na bid'a, akwai saki dan ba ruwanmu. Wato shi ba na sunna ba, kuma shi ba na bid'a ba. Saki da ake cewa saki na sunna shine ka sake mace tana cikin tsarki, ba ta cikin jinin haila, sannan kuma ya zama a wannan tsarkin baka sadu da ita ba, ta yi jinin hailar ta ya dauke, baka yi kwanciya ta aure da ita ba, sannan sai ka sake ta. Kuma wajen yin sakin kai saki kwara ɗaya tallintal, wannan shine abin da ake cewa me saki na sunna. Akwai saki da ake cewa sakin bid'a, shine ka sake mace tana cikin jinin haila, wannan saki ne na bid'a. Ko ka sake mace tana cikin tsarki amma kai kwanciyar aure da ita a cikin wannan tsarkin, ma'ana bayan hailarta ta dauke an samu lokacin da ka taba kwanciyar aure da ita kamin wata haila ta zo sai kace ka sake ta, shi ma wannan saki ne na bid'a. Saki na uku da ake cewa sakin bid'a shine ka sake mace fiye da saki daya, kace na sake ki saki biyu cikin kalma daya, ko na sake ki saki biyu da rabi, ko saki uku, ko saki 50. Da kai saki sama da daya a cikin kalma daya ya zama saki na me? ya zama saki na bid'a. An gane wannan saki da ake cewa dan ba ruwan mu, wanda shi ba za a ce na sunna ko na bid'a ba, shine ka sake mace tana da ciki. Idan ka sake mace tana da ciki, ba za a ce kai sakin sunna ba, ba za a ce kai sakin bid'a ba. Ko kuma ka auro mace kamin kai kwanciyar aure da ita, ka sake ta, sawa'un tana da tsarki ba ta da tsarki, amma dai baka yi kwanciyar aure da ita ba, sai ka ce ka sake ta, to wannan ma ba za a ce kai sakin sunna ba, ba za a ce kai saki na me ba, ba za a ce kai saki na bid'a ba. To idan ka sake mace tana da ciki, wannan saki ya tabbata. In Allah ya sa saki ɗaya ne, wal fawru da gaggautawa, sai ka dawo da ita kamin ta haihu. Idan ka kuskura ka bari ta haihu, to daga nan sai dai ka shiga cikin manema, in ta gamsu da kai a sake ɗaura muku sabon aure, in ba ta gamsu da kai ba ta auri wanda take so. A lokacin baka da chance na restoration, ka ce kawai ka dawo da ita. Idan kuma dama sakin na uku ne, to shi kenan, sai kuma a rungumi kaddara sai ta sake yin wani aure. Allah ta'ala ya samu dace. Allah ramma ban sani ba ko zaka tuna mana inda muka kwana.
Qala sananzuru asadaqta am kunta min alkadhibin.
Idan ba ku manta ba a jiya, mun ji alhuda-huda ya zo ya yi wa annabi Suleiman bayanin inda ya je ko, da kuma abin da ya gano. To bayan ya gama bayaninsa gaba ɗaya, sai annabi Suleiman ya ce sananzuru, za mu tsaya mu duba mu bincika mu ga a sadaqata wannan magana da ka faɗa gaskiya ce, am kunta min alkazibin, ko kuma kana cikin makareta. Muka ce da wannan ne yasa duk wanda Allah ya mai da shi babba, to ba kowane labari za a kawo masa ya aiki da shi ba, ana so ya yi mai ya bincika ya tabbatar da gaskiyar maganar kamin ya hukunci. Masu mulki idan ba sa bincike yayin da aka kawo musu labari, to za su yi ta yin hukunci da kuskure, watakila wanda bai ji ba bai gani ba a cutar da shi. Allah ta'ala ya samu dace. To yanzu bari mu ji matakin da annabi Suleiman ya ɗauka. Na'am.
اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون.
لن تأكي النبي سليمان سيربو توسيقا دا لتهيدة بيبانا قومنتي بان يربو توسيقا ya buga wasiƙar stamp na gwamnati, ya sa mata seal. Bayan ya sa mata seal, to a wannan lokaci ne annabi Suleiman sai ya ba alhuda-huda, ya ce wa alhuda-huda izhab bi kitabi haza, ka tafi da wannan wasiƙa tawa, wato ka tafi da shi zuwa wato inda wannan sarauniya take. Fa'alqihi ilaihim, idan ka je wato ka jefa musu wannan wasiƙa, idan ka jefa musu wannan wasiƙa sun matawalla anhum, daga nan kuma sai ka juya ka bar su ka samu wani gefe ka je ka rakuɓe, amma ba dawowa za ka yi ba, ka samu wani gefe ka rakuɓe bayan ka jefa musu wannan wasiƙa. Fanzur, ka ga ma za yarji'un, da wani martani za su dawo mana, wani mataki za su ɗauka a kan wannan wasiƙa. Nan take alhuda-huda ya karɓi wannan wasiƙa, ya riƙe wannan wasiƙa da bakinsa, ya tashi cikin sararin samaniya, ya kama hanya zuwa ina, ya kama hanya zuwa ƙasar Yaman har zuwa garin Saba, wato tun daga can cikin ƙasar Sham yana zuwa sarauniya Bilqis, tana shan iska a lambu, tana zaune a cikin lambu tana shan iska. Alhuda-huda yana zuwa sai jefo mata wasiƙa daga sama, kawai sai ta ga wasiƙa ta faɗo gabanta, kamin ta daga kai ta ga waye jefo wannan wasiƙa, alhuda-huda ya koma gefe ya samu wata bishiya cikin bishiyoyin lambun ya rakuɓe, ta ɗauki wasiƙa, wato ta ainihin wato buɗe wannan wasiƙa. tana bude wannan wasiƙa sai ta ga wani abun mamaki, saboda haka sai ta yi wata magana. Me tace a lokacin?
Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim.
Take da gaugawa sai Bilqis ta kira council meeting durin wato manya-manyan abokan gudanar da harkar mulki duka aka tattaro su. Bayan ta gama tara su gaba daya, sai ta ciro wannan wasiƙa ta musu bayani. Kala sai ta ce, ya ayyuhal mala'u, ya ku wato ainihin manya-manyan shugabanni, wato ta tara ministoci nata da advisors nata da manya-manyan kwamandoji nata na soja, waɗanda waɗannan su ne ragamar gudanar da ƙasa yake hannunsu. Sai ta ce, inni ulqiya ilayya kitabun, lalle ni an jefo min wata wasiƙa, mabniu lil maf'ul, kenan bata san waye ya jefo mata da wannan wasiƙa ba. Tace, inni ulqiya ilayya kitabun, lalle ni an jefo min wata wasiƙa, sai dai na fahimci wani abu. Kitabun karim, wato wasiƙar wasiƙa ce mai daraja, ta fito daga wajen mai mulki ne, shi yasa aka yi ta a letterhead paper na gwamnati, ga stamp da seal na gwamnati. Wannan ya nuna wanda ya rubuta wannan wasiƙa wani ƙasaitaccen mai mulki ne, saboda haka wasiƙa ce mai daraja, wasiƙa ce mai girma, ba wasiƙa ce wacce za a yi wasa da ita ba. To me aka ce a gaba Larama?
Innahu min Sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin.
Wannan wasiƙa ga abin da ke kunshi a cikin wasiƙar. Innahu min Sulaiman, lalle wannan wasiƙa daga Sulaiman ne. Wa innahu bismillahir rahmanir rahim, sannan wasiƙar ta fara da sunan Allah mai rahama mai jinƙai, in the name of Allah most gracious most merciful, da sunan Allah mai rahama mai jinƙai. Body na leta din, Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin, kar ku kuskura ku ce za ku yi min girman kai. Shawarar da nake baku, da gaugawa ku zo wajena kuna masu miƙa wuya. Malamai suka ce wasiƙar ta ƙunshi komai da komai. Innahu min Sulaiman, an samu address na wanda shi ne ya rubuta wasiƙar ko? Sannan bismillahir rahmanir rahim, yanzu an samu wato hedin na wasiƙar, shi ne da sunan Allah mai rahama mai jinƙai. Sannan an samu body na leta ɗin da conclusion, Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin, kada ku ce za ku yi min girman kai, ku zo wajena kuna masu miƙa wuya. Duka wasiƙar ba ta wuce sentence guda biyu ba, amma ta ƙunshi solicitation, ta ƙunshi heading, ta ƙunshi body of the letter, ta ƙunshi conclusion, duka a cikin sentence guda biyu. In ban da annabin Allah waye sai rubuta irin wannan wasiƙar? To yanzu ta karanta musu abinda wasiƙa ke ɗauke da shi. Ana ba su wato umarni cewa gaba ɗaya su zo su miƙa wuya wa annabi Sulaiman, su karɓi musulunci, kar su kuskura su ce za su yi tsaurin kai. Wato akwai kuma wata barazana hakan nan, da wani kurari haka a cikin wasiƙar. Wato ana faɗa musu ga abin da ake so su yi, wasiƙar tana nuna idan ba su yi ba kuma suna iya fuskantar matsala. To ya aka yi a wannan lokaci Alarama?
Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qadi'atan amra hatta tashhadun.
Yanzu bayan ta gama karanta wasiƙa sai take addressin na cabinet. Kala sai tace, ya ayyuhal mala'u, ya ku taron shugabanni, aftuni fi amri, ina so ku bani shawara cikin wannan babban lamari da ya same ni. Tace, kun san ɗabi'ata, ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun, bana yanke lamari ni kadai sai kun zo kun ba da shawara. Wato gwamnatin ta is purely democratic government, wato gwamnati ce da shawara ake gudanar da wannan gwamnati, wannan shine ka'ida ta gwamnati ta musulunci. Ana so in kana shugaba ka zama kana karɓan shawara daga wajen wa? daga wajen al'umarka, daga wajen abokan aikinka. Kada saboda Allah madaukin sarki ya baka mulki, ka zama shugaban kasa, ko ka zama gwamna, ko ka zama chairman na local government, ka dauka cewa kai kadai ne mai basira, kai kwakwalwarka ita ce kadai kwakwalwa mai kyau. Sauran mabiya duka daƙiƙai ne ba su da basira, abinda kwakwalwarka ta gaya maka kawai shi zai aiki da shi. Baka bude kofa da za a rinka baka shawara ba. Duk mai mulkin da yake mulkin jama'a ta wannan hanyar, sai kaga mulkin sa ya samu accident akan hanya. Ku ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, akwai wanda yafi Annabi basira a duniya, akwai wanda yafi Annabi kaifin kwakwalwa, akwai wanda yafi Annabi sanin strategy. Amma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan shawarci sahabbai akan dukkan lamarin da ya taso mashi. Sanda za a tafi yakin Uhudu, ga kafirai sun taso sun sauka a bayan garin Madina, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai da ya tara sahabbai ya ce, na tara ku ne domin ku bani shawara, amma ni ga shawara ta kamin ku in saurari shawarar ku. Shawara ta shine, kada mu ce za mu fita mu je mu kara da su a bayan gari, mu yi zaman mu anan amma mu yi shirin yaki. Idan sun ce za su yi ta zama a can, akwai lokacin da abincin su zai kare, ba su da zabi, dole su bar wurin. In sun ce za su shigo cikin garin Madina kuma su yaƙe mu, ba su san kan garin ba, mu muka san kan garin. Tunda mu muka san kan garin, sai mu yi musu yaƙin da ake cewa yaƙin sunkuru. Mu rinka laɓewa a kwana da bakin katanga, sai wani matsiyaci ya leƙo kai sai mu sa faskare. Da ɗaɗɗe da ɗaɗɗe sai mu ci gaba da rafke su, har mata za su ba da gudunmuwa. In ta leƙo ta katanga ta ga wani matsiyaci, sai ta samu taɓarya daga saman katanga da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ita ce shawarar shi. Amma me ya shawarar ku? Nan take matasa aka tashi aka fara kartar ƙasa, ƴan gabadai gabadai suka ce, haba ya Rasulullah, dama an yi yaƙin Badar ba mu samu daman zuwa ba, saboda ba ka fita da niyyar yin yaƙi ba ne, a can yaƙin ya same ka. Yanzu kuma ga kafiran sun taso da kansu sun zo har garinmu don tsabar renin wayo da renin hankali. Sannan ya Rasulullah, a ce mai ta zama cikin garin Madina muna jiran su, bayan su in sun mutu wuta za su tafi, mu in muka mutu mu tafi aljanna. Ga aljanna Allah ya kawo mana, har bayan gari mu tsaya muna jira, ba mu je mun yi tsalle mun kundumbala mun fada ba. Ya Rasulullah, maganar jira ba ta taso ba, mu fita kawai a je bakin gari a fatataga. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ita ce shawarar ku? Sahabbai suka ce ita ne shawarar su. Manzo Allah ya ce, to shikenan, na hakura da ra'ayina, abin ra'ayinku, bari in shiga cikin gida na sha damara. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin gida, ya sa sulke guda biyu, ya sha damara, sannan ya dauko takobinsa ya fito. Kamin ya fito kuma sahabbai jikinsu ya yi sanyi, suka ce, mutumin nan fa shine annabin Allah, ya zai kawo shawara mu ki aiki da ita? Bai son a fita, mu muka tilasta shi. Bari in yazo mu gaya masa mun yi hakuri da shawarar mu, duk hukuncin da shi za a yi. Da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo, suka ce, ya Rasulullah, mun ga dai fitan nan baka shirya mata ba, ba ita kake so a yi ba, saboda haka mun janye shawarar mu. Yanzu mun baka wuka da nama, duk abin da kace a yi shi za a yi ya Rasulullah. In ka ce a fita a fita, in ka ce a zauna a zauna. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, to ai yanzu ku riga kun makara, babu wani annabi da zai je ya shiga kayan yaki za a fita fagen daga, sannan ya kwance damara ba tare da an je an kara ba. Yanzu maganan hakura a zauna a gida babu ita, na riga na sha damara, dole a fita. Too late to cry when the head is cut off. Amma annabi da shawarar su ya aiki, shawarar sahabbai, ya hakura da shawarar wa? Ya hakura da shawarar sa. Lokacin da aka je yakin Badar, akwai inda nan aka fara soke zango. Wani sahabi ya zo ya ce, ya Rasulullah, inda kace mu saukan nan kan, wahayi Allah ya maka ya ce mu sauka anan, ko kuma hikima ce da dabara irin yaƙi taka? Manzo Allah ya ce, hikima ce da dabara irin ta wata yaƙi. Sai wannan sahabi ya ce, ya Rasulullah, to ba nan ya kamata mu zauna ba, in dai dabarar yaƙi ne. Annabi ya ce, ya kamata a yi? Wannan sahabi ya ce, durijiyoyi suna gabanmu, yadda za mu yi mu tashi daga nan, mu kama hanya mu tafi, mu wuce rijiyoyi gaba ɗaya, ya zama rijiyoyin a bayanmu suke, durijiyoyin mu cike su gaba ɗaya, mu bar rijiya ƙwara ɗaya tallintal, ita kuma rijiyar ƙwara ɗaya tallintal a nan za mu rinka ɗiban ruwa muna sha. Sai dai ita ma rijiyar guda ɗaya da za mu bari, tunda mun yi tanti-tanti mun yi rumfuna, ita ma mu yi tanti a kanta, yadda babu yadda mutum zai iya gane a wani tanti wannan rijiyar take. Ya ce, ya Rasulullah, kaga mu muna da inda za mu samu ruwa mu sha, kafirai ba su da inda za su samu ruwa su sha, muna yaƙarsu da takobi, kuma ƙishin ruwa yana yaƙarsu, cikin taimakon Allah sai mu samu nasara. Annabi yana ji wannan magana ce laqad asharta bil ra'yi, haqiqa ka bada shawaran ta kama hankali. Mu tashi daga nan mu koma inda mutumin nan ya bada shawara. Waye karbi wannan shawara? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da aka zo sulhun Hudaybiya, sahabbai hankalinsu ya tashi, basu ji dadin sulhun ba, saboda a sulhun an kwari musulmai. Amma Annabi saboda son zaman lafiya ya amince, saboda shi musulunci bai san tashin hankali, musulunci bai san rigima, bai san fada. Abinda musulunci yake so a zauna lafiya, domin sai ana zauna lafiya ne za a iya yin addini a karantar da musulunci. Idan ana fada ana rikici, zai yi wa'azi wa'azi, zai yi a karantar. To da ya zama ba a samun daman karantar da musulunci, shi musulunci bai da riba, baya zai ci. Shi abinda musulunci yake so a zauna lafiya domin a karantar da shi. Yanzu wannan tafsirin da muke yi a cikin Adamawa, inda Adamawa ba ta zauna lafiya za mu iya yin wannan tafsirin? Idan ba mu yi tafsirin ba, riba muka ci ko asara muka samu. To kenan daga nan za ka gane muhimmancin zaman lafiya a cikin addinin musulunci. Annabi duk da an cuce shi an kware shi, amma ya yarda da ka'idojin da aka yi, saboda shi bukatarsa a ɗan samu zaman lafiya domin ya samu daman karantar da addini. Kuma ɗan zaman lafiyan da aka samu bayan sulhun Hudaybiya, shi ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam damar kullo da sabon tsari na da'awa da karantarwa. Cikin shekara guda waɗanda suka shiga musulunci sun fi waɗanda suka shiga musulunci cikin shekara goma da aka yi ana rikici yawa. A shekara ɗaya waɗanda suka musulunta. Shi yasa musulunci kullum abin da yake bukata a yi mai a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya don ya samu daman karantarwa da baje koli. Allah ta'ala ya sa mu dace. Na'am. To gashi an yi sulhu, sabai abin ya dame su. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kowa ya je ya saisaye ya yanka hadayarsa. Sabai kowa ya gagara tashi. Abin ya dame manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shiga cikin gida. Yana shiga cikin gida sai samu matarsa Ummu Salma. Sai ta ga alamun fuskar Annabi cikin bacin rai. Tace fidaka abi wa ummi ya Rasulullah. Uwata da ubana fansa ne a gare ka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Me ya same ka na ganka cikin damuwa? Manzon Allah ya ce sahabbaina, na ce musu kowa ya je ya aski a soke taguwa, kowa ya yanka hadayarsa. Sun tsaya kowa ya keta shi da wannan umurni na bayar. Ummu Salma ta ce ya Rasulullah saba maka. Suna cikin damuwa ne da bakin ciki suna ga kamar musulunci zai samu matsala. Wannan addinin da ka karantar da su, suna san addinin suna kaunar shi. Ba saba umarninka suke so su yi ba. Ta ce ya Rasulullah fita waje yanzu kar kai wa kowa magana. Da ka je soke hadayarka, kirawan zaminka ka ce ya zo ya maka aski. Kaga za su yi koyi da kai ko ba za su yi koyi da kai ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karbi shawarar wannan mata Ummu Salma radiyallahu anha. Ya fito bai yi wa kowa magana ba. Ya zo ya soke hadayarsa. Ya ce a kirawan zamin sai ya zo ya masa aski. Kamin kiftawa da bismillah. Sai ga sahabbai suna kokuwa kamar za su kashe junansu. Wannan na yi wa wannan aski, wannan na aske kan wannan, wannan na soke hadayarsa. Wa ta warware wannan matsalar? Mace ce ta bada shawara, kuma shawarar ta yi aiki ta warware matsalar da ta damu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa gwamnatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take da ka'ida. Allah ya ce wa amruhum shura bainahum
والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون
بما رحمة من الله لنت لهم
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
Allah madaukin sarki yace wallazina stajabu li rabbihim, da waɗannan wanda suka ansa kiran ubangijin su, wa aqamu salata, sannan suka tsaya da sallah. Sai Allah yace wa amruhum shura bainahum, sannan lamarin su shawara ne a tsakanin su. Wannan ita ce gwamnati ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A waccan ayar Allah yace fa bima rahmatin minallahi linta lahum, saboda wata rahama daga wajen Allah. Ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, ka zama mai saukin hali ga sahabbanka, ka zama mai sassautawa sahabbanka, baka zama mai kaushin fushi ba. Allah ya ce walau kunta fazzan galizar kalbi lam faddu min hawlik, da ka zama mai saurin fushi mai kaushin zuciya, da wayannan sahabban sun watse sun barka, ba za su iya bin ka ba ya Rasulullah. Sai Allah madaukin sarki ce fa'fu anhum, in sun yi kuskure yi musu afuwa, wastaghfir lahum, roƙa musu gafara, dan in sun ma laifi Allah ma yakan fusata. Bayan ka yafe musu roƙi, Allah ya yafe musu. Wa shawirhum fil amri, duk abin da za ka yi kuma na lamarin addini da lamarin gudanar da al'umma, ka shawarci wayannan sahabban naka. Kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan shawarci wa, yakan shawarci sahabbansa a yayin da yake gudanarwa. Shi yasa ba a rena shawara ko a cikin gida, rinka shawarar iyalanka, kar ka dauki matarka ba ta da basira, wai ba za ta iya baka shawara ba. Shawarci matarka, har yara kanana a gida, in wani abu ya taso jawo su kusa, ka nemi shawarar su. Sai ka ga yaro karami, amma wata ran in ya baka shawara sai kai mamakin shawarar. Na taba gaya muku wani abu da ya taba faruwa a America. Wata mota irin dab ta lodo kaya, ta shiga karkashin wata flyover, kayan yayi tudu da yawa, sai ta makale a cikin kayan flyover din, wato kayan ya zama ya tokare sama. Aka rasa yadda za a iya janye wannan mota, aka zo da motoci irin crane crane, aka yi a cire ta. Abun ya gagara, injiniyoyi kwararru, kowa ga jeans ga t-shirt ga biro an makala a kunne, amma an rasa yadda za a yi. An shiga uku, an yi zufa, kowa ya rasa yadda za a yi. Sai ga wasu yara kanana sun taso daga makaranta, su biyu sun taho suna tadi. Sai dan yake kallon ɗaya, yana cewa kai kalli wayannan suna da shan wahalar banza, ga dabarar da za su yi su cire motar cikin sauki ba su sani ba. Sai ɗaya yaron ya ce wace dabara za su yi, ashe akwai wani babban injiniya yana kusa yana jin su. Sai ya kasa kunne sosai ji me yaron zai faɗa. Sai ya ce to yanzu wahalar da suke sha za su cire wannan mota ta toka da sama, hanya mai sauki su sace tayoyin motar mana. Ai da sun sace tayoyin motar, sai motar ta yi ƙasa, sai a janye ta kawai cikin sauki. Wannan hamshakin injiniya yana jin wannan magana sai ya miƙe ya ce kai, ya ce kai ku dakata, ga yara kanana sun zo da solution. Me ya faru? Sai ya faɗa musu maganar da ya ji wajen wayannan yara kanana. Gaba ɗaya sai suka kama dariya domin har sun gane matsalar ta warware. Ana sace tayoyin motar, ya motar za ta yi? Sai ta yi ƙasa, tana yin ƙasa, dama ta tokare ne saboda ta yi tudu. Salamun ƙaulun min rabbir rahim, kawai sai aka janye motar babu wahala. Wannan shi zai nuna maka shawara ana buƙata. Shi yasa Bilqis sai ta ce me, ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qadi'atan amran hatta tashhadu. Wallahi shugabanni da yawa abin da yake sama musu failure shine rashin karɓar shawara. In ya zauna kan kujerar mulki yaga shike da power, abin da ya faɗa ba wanda ya sai daga, sai shedan ya ce masa fa ba wani mai basira sai kai. Ai kwarewarka da kwakwalwarka da basirarka shi yasa ka iso kan wannan matsayi, dan me sai ka saurari kowa? Abin da kace shi za a yi wa'i sai hana, ko akwai gaba ko ba gaba kariya lafiya zaka kwana. Wata ran sai ya sha tafi karfin cikin sa, shikenan zahabal himaru bi ummi amrin fama raja'at wa maraja al himaru. An samu matsala daga wannan lokaci, Allah ka gafarta mana. Allah ka ba shugabanni mu ikon karban shawarwari domin ya zamana wato an samu tafiyar cikin wato ainihin salama. Allah ta'ala ya samu dace. To me suka faɗa a daidai wannan lokaci alaramma?
Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadidin wal amru ilayki fanzuri madha ta'murin.
Wato shi dan adam psychologically yana da wata irin dabi'a wanda sai ka karanta Qur'ani ka gane psychological tunani na dan adam. Wato shi dan adam abinda bai dare shi ba shine ka rena masa hankali. Shi dan adam abinda bai dare shi ba kenan. Shi dan adam abinda yake so ka bashi haƙƙin sa. Idan dan adam yana da haƙƙi guda goma, sai ka bashi guda tara, sai ka rike guda ɗaya kace ba za ka bashi ba. To sai wayannan guda taran da ka bashin sai ya zama ba su ne ajandar sa ba yanzu. Sai ya tada bala'i da tsiya-tsiya, sai ya kwato wannan haƙƙin nasa kwara ɗaya talle-talle da kai me da ka rike. Saboda ina ganin ka rena masa hankali ne, don me za ka danne masa haƙƙi? Amma da za ka ɗauki haƙoƙin guda goma duka nashi ka bashi, ka ce wannan duka haƙoƙinka ne ga kayanka. To in ba sa akai ba sai ya sake tattaro guda goma duk sai ya sake dawo maka da ita, ya ce babu matsala, duk yadda ka ce ai haka za a yi kawai a tafi. Ina fata an gane wannan. Wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam. Ka jarraba ko a gidanka. Idan za ka fita matar gidan ta ce yau miyar me za a yi mai gida, sai ka ce ai miyar kuka. In ba sa ba sai ta ce ni kuma yau kamar marmarin shuwaka nake, ina ganin ita ce kamar aka daɗe ba a gidan nan ba. Wato yanzu tunda ka kawo ra'ayinka, to ita ma bari ta kawo me? Bari ta kawo nata, ita ma ta nuna tana da ta cewa. Amma idan ta ce mai gida yau me kamata a yi, ka ce 'yar waki dubi dubi me da kika dace, domin kina burge ni. Idan na baki choice sai ki zabo abin da ya dace da ni, kamar ma kin fi ni sanin abin da nake bukata. Ta ce a da Allah mai gida, ni dai ka fada billahi lazi bana so, ni abin da kake so shi nake so a maka a gidan nan. Zaka ga ta tsaya ta cije ita, sai ka fadi me kake so yau shi za yi, saboda ka yi me, ka bata haƙinta, ka ce ka bata dama ta yi me, to sai ta tattaro ta sake dawo maka da kayanka. Kun ga yanzu Bilqis ta ba ƴan majalisarta haƙƙin su ko? Ta kira su ta ce ma kuntu qadi'atan amran hatta tashhadu, ni bana yanke kowane irin lamari sai abinda kuka bada shawara. To bari ku ji abinda su suka faɗa. Qalu, sai suka ce nahnu ulu quwwatin, suka ce mu ne da kike ganin mu nan ma'abuta ƙarya ne, duk wani ƙarfi ne, duk wani kayan faɗa muna da shi, bamu da matsalar matami. Wa uli ba'as wa ulu ba'asin shadidin, sannan kuma masu juriya ne mu a fagen daga, in an je wajen yaki ba wanda muke tsoro, sai mun ga abin da ya ture wa buzu nadi. Saboda haka wal amru ilayki, lamarin me za a yi mun dawo miki da shi, fanzuri ma za ta amurin ki, dubi duk abin da kika bada umurnin shi za a yi. Kun ga da yake bata zartar ba, sai ta ba su haƙƙi ta ce abin da suka ce shi za a yi. Su ma sai suka yi kaka, sai suka tattara suka dawo mata, suka ce su masu biyayya ne, duk abin da ta ce a yi shi za a yi. Amma ta sani yaƙi sun shirya, ba tsoron yaƙi suke yi ba. To haka ɗan adam ɗabi'arsa take, in dai za ka ba shi haƙƙinsa to zai dawo ka ga baya faɗa akan haƙƙin. Amma da ka taɓa haƙƙin to a lokacin ne zai zara takobi a yi ta bala'i akan haƙƙin shi. Allah ka gafarta mana. To me ta faɗa a wannan lokaci a larama?
قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون.
واسو دقا مقرن دي سكي بلقيس تافهم تسون كركات وجن أجي أياكي دقا بيان دي سكي دي مسنشي نهانو أولو قوة wa ulu ba'asin shadid, sun fadi jaruntaka su, sun fadi sun yi tanadin dukkan makamai na yaki. To sai ta ga bari ta jawo hankalin su a matsayin ta na shugaba, akwai abin da za ta hango wanda su basu hango ba. Sai ta ce wannan wasiƙa da na samu alama ce daga babban mai mulki take. Babban mai mulki irin wannan yaki da shi ba lalle ne ya zama maslaha ba. Ta ce dalili ko shine innal muluka, lalle su masu mulki, idza dakalu qaryatan, in suka je suka yaƙi alƙarya suka yi nasara a kanta, har suka shiga cikin wannan alƙarya da sunan sun yaƙi alƙarya sun samu nasara, to afsaduha, lalata alƙarya suke yi. Duk wani cigaba da aka samu, duk wani development da aka yi, sai sun ruguza shi sun lalata shi. Wannan yana daga illa ta yaƙi. Ƙasa idan ana yaƙi a ciki, abubuwan da aka sha wahala shekara da shekaru aka gina, sai ka ga an rusa waɗannan abubuwa, an lalata su gaba ɗaya. Haka ne ko ba haka ba ne? Duk ƙasar da ake yaƙi haka ake lalata ta. Ku kalli ƙasar Cote d'Ivoire, birnin Abidjan, sai da ya kai matsayin da ya fi Paris kyau saboda yadda aka gyara shi, duk da ƙasa a cikin Afirka take. An gyara garin, garin mai ban sha'awa. Titi kullun da safe, wanke titi ake yi, a fesa masa air freshener titi, wanda mu ko ɗaki ba iya fesawa ko? Ba kowane ɗaki ake iyawa ake iya fesawa freshener ba mu a halin yanzu. Sai da suka kai matsayin da titi ake fesawa air freshener. In ka shiga birnin Abidjan, dole birnin ya baka sha'awa. Ga shi da waiza mai daɗi, ga ruwan sama, ga ƴaƴan itace, ga shi bakin teku, ga shi an jawo teku ta ratsa cikin garin, ga gine-gine a bakin ruwa, in dare yayi an kukkuna fitilu, sai ka ga ga gini a sama, ga inuwar ginin a cikin ruwa, very beautiful, kamar wata ƙwarya-ƙwaryar aljanna haka za ka ga garin. Amma da aka zo aka shigo da yaƙi cikin wannan birni, a cikin shekaru kaɗan sai da aka lalata garin gaba ɗaya, aka gurɓata shi. Yanzu ku je ku ga manyan garuruwa na ƙasar Iraki yadda aka lalata su. Daga zaran an fara samun tashin hankali da fada da yaƙi a wuri, to diplomat tsayawa yake yi. Da tsayawa ya yi mada da sauƙi, baya zai rinka komawa. Yanzu irin su Kabul, babban birnin Afghanistan, kamin a samu ƴan nutsuwar da aka samu, yaƙe-yaƙen da aka yi a baya, sai da aka rugurguza garin gaba ɗayan shi, duk garin da ake yaƙi. Yanzu je ka Maiduguri ka ga ikon Allah, akwai anguwa guda da za ka je ka samu ko ƙadangare babu a anguwar. Ciyawa duk ta fito cikin gidajen mutane, saboda wurin ya mutu duka an watse, babu dan adam mai motsi a wurin. Me ya kawo wannan? Rashin zaman lafiya. Fada da yaƙi, shi fada da yaƙi yana maida ci gaba baya ne. Shi yasa Islam baya encouraging ɗinsa. Islam yana encouraging ɗin yaƙi ne yayin da aka aukawa al'umma, aka hana su yin addinin su, aka ce ba za su yi ba. Mai yin kafirci kafircinsa ya ban musulmai su yi musuluncinsu, yake shi bai yarda ba, bayan yayi kafircin kuma bai yadda musulmin yayi musuluncin sa ba to a lokacin ne musulunci yake supporting din yaki amma ba haka ana zauna lafiya musulunci abin da yake so a zauna lafiya domin a samu ilmantar da jama'a a samu daman karantar da jama'a Allah ya sa matasan mu su kyakkyawar fahimta wa wannan tace innal muluka lalle su masu mulki in sun shiga gari suka yaki gari suka yi nasara afsaduha lalata garin suke yi domin za a samu canjin masu mulki bayan Allah lalata garin sai tace waja'alu a izzata ahliha azilla manya-manyan garin masu daraja masu mutunci su za a mayar kaskantattu su koma ba kowa ba a cikin gari duk sanda aka ci gari da yaki abin da ke faruwa kenan kai ba sai an ci gari da yaki ba ko ka da gwamnati akai a zabe a ce ga wannan jam'iyyar ita ke rike da gwamnati ko wannan siyasar ita ke rike da me da gwamnati yan adawa akai ta fafatawa suka samu nasara suka kada gwamnati suka ci zabe to bada sun hau yanzu bukatar su kawai ramuwar gayya ina da waɗanda suke shanawa ina da waɗanda suke da daraja ina da waɗanda suke da mutunci yanzu sune za a tasa gaba a ce sai an ga bayan su zaka ga an koma in ba sa akai ba duk tunani ya koma ya za a wulakanta wane ya za a tozarta wane ya wane zamu mai da shi ba kowa ba kowa ya gane ba kowa bane wannan shine al'adar waɗanda suka karbi gwamnati kuma idan kuka lura wannan al'ada ita ce take tafiya a wurare da yawa musamman wuraren da ba a yi wa musulunci kyakkyawar fahimta ba shi yasa tace innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha waja'alu a'izzata ahliha azilla tace wa kazalika yaf'alun duk inda masu mulki suke wannan ita ce dabi'ar su Bilqis ta faɗi gaskiya domin ga dabi'ar ko ina ka kalla a duniya haka take saboda haka sai tace ba yaki ne option ba ba ta hanyar yaki za a warware matsalar ba bari ta bi ta hanyar diplomasiya ta warware matsalar wannan shi zai nuna maka mata ƙwararriya ce gogaggiya ce ta san harkar mulki ta san harkar me administration shi yasa nace karkare ne tunanin matarka rinka shawartarka annabi ya rinka shawartarta annabi yakan shawarci mata hatta akan abin da ma basu da abin da zasu bada shawara kai sai nemi shawarar su domin su ji yayi me domin su ji ya girma masu ina fata an fahimci wannan Allah ta'ala ya samu dace na'am me ta faɗa a gaba larama
wa inni mursilatun ilayhim bihadiyyatin fanawiratun bima yarji'ul mursalun
sai take mutumin nan bayan sarki ne ya nuna mana cewa shi mai addini ne ya nuna mana cewa shi annabi ne domin wasiƙa sa ta fara da me bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai tace to abin da ya kamata mu fara yi tukunna mu gano da gaske annabin ne ya ce shi mai addini ne da gaske mai addini ne ko kuma dan ciwaciwa ne ya fake da addini ina fata an gane wannan hiwaye ko malamai ma akwai goma gaba ne akwai kuma wanda ya fake da malantar rigar malantar ya shiga amma dan damfara ne dan ciwaciwa ne akwai ko babu to tace to abinda zamu fara mu yi strategy tukuna da zamu gano waye hakikanin sa yake da yace shi mutumin Allah ne mutumin Allah ne tace domin in mutumin Allah ne da gaske ba zamu iya yakarsa ba amma muka gano dan ciwaciwa ne duniya kawai yake nema ya fake da rigar addini ne tace to bamu da matsala sai mu ja layi a yaki zamu iya rinjayar sa ina fata an gane wannan tace ya zamu mu gano wannan tace wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin tace ku bari wata kyauta ta musamman zan sa a shirya mishi a samu zinari dunkulan zinari manya-manya kowanne ya kai girman block zinari ne zallasa mu samu wasu kuyangi kyawawa mu hada sai mu aika masa da jauhari da lu'u-lu'u da abubuwa masu tsada mu dauka mu aika masa mu ce kyauta muka aika masa mu ga zai karbe ya murkushe da ya karbe ya murkushe shikenan ko an san shedan ya riga ya murkushe shi idan malami ya matsa gwamnati lamba da wa'azi shi malamin Allah ne kullun yana kuduba yayi caji a masallaci ana kabbara to idan gwamnati mai dabara ce ba fada da malamin zata fara yi ba abinda zata fara sai tace bari mu gano tukunna wai malamin nan malamin Allah ne da gaske ko kuma ya fake da rigar malanta ne ya ciwaciwa an gane wannan sai a samu wata gana must go wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin ina fata an fahimci wannan ake ta ku malamai abubuwa sun muku yawa ga almajirai ga wai to in ba a taimaka muku ba wai kamata a taimaka wa akramaka Allahu ai wato Qur'ani ba abin da bai bayyana ba to akramaka Allahu da da yana caji yana daukar zafi sai ka ji shi shiru kamar mushriki ya ci shiru ya sha ruwa to idan yayin shiru bayan ya taka kulli yayin shiru ana nan yana cefane yana an harkokin sa ana dan shigo da fatar baki da kafafun shanu da shinkafa kaza da abubuwa komai na tafiya yanzu malam ba rigima da gwamnati ne gaban shi ba yanzu menene gaban shi a yanzu a ci gaba da abubuwa suna tafiya daidai ana dinka riga aska biyu komai yana tafiya to a hankali zai kashe kudin bayan ya kashe kudin ya kare sai ya jira ya ji za a kara aiko mishi sai ya ji shiru to daga nan kuma sai ya sake fasata sai ya sake dawa kan minbari to billahi allazi ba za mu yadda ba yadda ake zalunta talakawan jihar nan dole a fito to wallahi gwamnati ba ta kara tsoron sa daga wannan lokaci to ta san dan menene ta san dan ciwa ne ko kamo shi sai ta jefa cikin sel babu abin da zai faru shi ta riga ta gama da shi ina fata an fahimci wannan amma in ta ga wannan abin da aka yi bai canja shi daga mabda nasa ba manufarsa abin da yake tafiya a kai bai canja ba yana nan akan yadda yake ina fata an fahimci wannan ko ta bashi ya ƙi ya karɓa to sai ta ce wannan malamin lalle malamin Allah ne faɗan nan da yake da mu tsakaninsa da Allah yake yi to zaka ga abubuwa da yawa sai ta yi gwamnati sai ta yi ta haƙuri da shi ba za ta yadda ta yi faɗa da shi gaba da gaba ba sai dai a nemo shi a ce algafarta malam ka matsa lamba ne da me kake so a yi ne sai ce ya kamata a yi kaza sai ya faɗi abubuwa kaman biyu ko uku masu kyau sai gwamnati ce to bari za mu yi ƙoƙari sai a ɗauki ko guda ɗaya ko guda biyu sai a aiwatar shi kuma sai ya ji ɗan dama-dama to da haka sai ka ga ya ci gaba da tafiya sai ka ga har sanda zai mutu ya mutu cikin rufin asiri da mutunci a cikin al'umma amma daga sanda ta gano ɗan ciwa-ciwa ne ya fake da addinin ne domin ya samu abin da zai rinka gurgura to daga nan an riga an gama da shi shi yasa sai ta ce hanyar da za ta fara bi shi ne wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin ta ce zan samu wata kyauta ta musamman sai in aika masa fanaziratun ta ce sai in zauna in jira in ga bi mayarji'ul mursalun ƴan aika na da me za su dawo yanzu ta riga ta faɗi hanyar da za ta bi nan take ta sa aka tara abubuwa masu tsada blok na zinari da azurfa da ainihin wato jauharai da lu'u da sauransu da ƴan mata kuyangi bayi kyawawa aka hada ta nada delegate ta ce maza a je a kai wa annabi Suleiman cewa kyauta ce ta aiko a kawo mashi kar ku manta alhuda duka yana nan rabe yana ganin abin da ake yi ai an ce masa summa tawalla anhum go fanzur ma za yarji an ce kai ya dawo ya samu wuri ya rakube ya ga wace waina za a toya yana ganin wannan suna tasowa shi kuma ya juyo sai ya danno da gudu ya riga su isowa yana isowa ya aka ce ya annabin Allah ta ce za ta jarraba ka ta ga kai kan da kace mai addini ne tsakani da Allah kai mai addini ne ko kuma dan ciwa-ciwa ne ta sa an shirya maka kyauta blok da tubala da menene wato na ainihin zinari da azurfa da abubuwa masu tsada a kawo maka wato wanda idan ka karba to ta san cewa maganar da kake cewa Allah ta'alu alayya wa atuni muslimina ba da gaske kake yi ba to sai ta je ta shirya ta yaki da kai in ka ki karba kuma za ta yadda cewa kai mutumin menene mutumin Allah ne saboda haka sannan ne za ta yadda ta mika wuya ta bika ana faɗa wa Annabi Suleiman wannan yace babu matsala Allah ya kawo su to shi Annabi Suleiman shi za a nuna wa dukiya ba shi za a nuna wa dukiya ba ga aljanu yana mulkin su ga tsuntsaye nan take ba aljanu umurni yace su yi wata express amma a yi ta da gold da zinari za a express din zuwa fadarsa inda in an zo ta nan za a biyo kowane gefe a jefar da wani dunkule na zinari haka nan a kowane gefe ta nan za su tako idan za su zo fadar tasa kamin su iso to bari ku ji yadda aka ya kai alarama
falamma jaa sulaymana qala atumiddunani bimalin fama atani allahu khair فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون
فنزوغا أن أي كان بلقي سيسو غري النبي سليمان هو لأن كان يكين سندوكو زاسو كاوو كيوتا suna shigowa gari abinda suka dauko sai suka ga da shi aka express sai suka ce to fa mu abinda muka dauko muka ce za mu kawo nan gurin da shi ake kwalta sai ka bata mu ne mu ce mu je mu kai masa ko mu koma kar a ce anan ma muka dan babbantara muka taho da shi to amma tunda ai ko su ake ba su da zabi dole su karita haka suka yi sofa da annabi Suleiman ga sunan sun iso annabi Suleiman ya ce to ya me ke tafe da ku suka ce eh kyauta ne mai girman ranta ya dade eh ta ce a kawo maka sai to menene abin da aka ce ku kawo sai suka dan sauke dan dunkule nasu na zinari suka ce gashi gold ne da lu'u da waye wato suka su jikinsu yayi sanyi wato ba su da karfin gwiwa a lokacin da suke bayani suna kammala bayani annabi Suleiman yace da su a atumidunani biman yanzu ni za ku kawo kudi kuna da hankali kuwa ni za ku kawo kudi atumidunani biman ba ku ga ta inda kuka biyo ba wallahi mun gani shi ne atumidunani biman yace abu gadi ba fa ma atani Allah abinda Allah madaukin sarki ya bani ai kharu mimma ataku ya fi abinda aka ba ku ai ba kudi ne damuwata ba ni damuwata ku musulunta ku bar shirka ku karbi kalmar shahada wannan shine bukatata ba maganan kudi ba yace bal antum bi hadiyatikum tafrahun yace ba haka labarin yake ba ku da wannan yake kyautata ku kike alfahari ku kun dauka nan gurin da zaku zo ku nuna mana kudi ne sai ce to abin naku mun fahimci sai mun dauki mataki mai tsauri akan ku ana cewa ku zo ku musulunta sai ku dauko dan zinari da dan menene ku taura shi sai fara musu wata magana cike da barazana irin ta mai mulki me yace da su a daidai wannan lokaci a larama
irji ilayhim falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha walanukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun
anta ki annabi Suleiman yace irji ilayhim ce maza ka ya fada wa shugaban jagoran tawagar maza dabi wayannan zinarin da ka zo da shi maza ka koma zuwa ga jama'ar ka da shi maza ka je ka maida mata yanzu za mu dauki mataki mai tsauri yace falana'atiyannahum bijunudin za mu zo musu da wata irin runduna zan shirye wata runduna wacce za ta je ta yake ku tunda dai ana kiran ku zuwa ga musulunci ko kuna ganin cewa za ku ba da rashawa wato wata irin runduna zan tayar wacce laki bala lakum biha mutanen ku bara ma su iya tinkara wannan runduna balle su fuskance ta za mu tada sojoji tun daga nan kasar Sham su rinka fareti yadda na gaba za su isa kasar Yemen wasu ba su gama tashi daga nan kasar ba saboda tsabar yawan sojojin da za mu tayar su je su yake ku Allah ya ce walanukhrijannahum minha azillatan za mu fidda su daga cikin wannan gari azillatan suna ainihin walakantattu suna kaskantattu wahum sagirun wato suna abun wulakantawa suna masu rena kansu tunda dai kuna tunanin cewa dukiya ita ce wacce za ku saye mu da ita kun ga daidai wannan lokaci annabi Suleiman ya dawo yana musu magana irin ta manyan masu mulki to me Allah madaukin sarki yace a gaba larama
قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين
ويزو أن الرندنا تاكا مهنيا تاكوما بلقين سرى زوني سيقا يعني كنت سنداو أكا كرا من ينغري دومي يعني كاسو باد رهوتو ياكي أكا شيرتو ياكو كي سوكا تيغسكيا mutumin nan da ya turo da wannan wasiƙa duk yadda kuka dauke shi ya wuce nan mu muna ganin mun dauki kyauta ta kasaita mun tafi da ita da muka je cin abin da muka dauko sai muka ga shi ake takawa to ya akai da kuka je da muka je dai mun karisa mun kai ya karbe mu a fadarsa amma da muka mika masa kyautar karshe ma fusata yayi bayan ya fusata yace yanzu shine zamu dauki dukiya mu ce zamu kawo masa, ai Allah ya bashi fiye da abin da ya